godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mahaliccin sammai da ƙasai wanda ya bamu lafiya ya azurta mu da halattar wannan gari mai albarka garin Kankiya ko a jihar Katsina a cikin Najeriya a wannan dare a wannan lokaci mai albarka mun haɗu a wannan masallaci babban masallaci a wannan gari don yi wa junanmu nasiha da fatakar da kawukanmu a kan ayyuka na addini da abinda zai inganta mana rayuwa. Na ji daɗi ƙwarai yadda na ga dandazon ɗan adam samari matasa da kuma dattawa masu shekaru suna zaune a wannan guri ba wani mai gyangyaɗi ba wanda ya tashi ya tafi wai cewa ya gaji da mutanen da suka zo daga ƙauyuka ba cikin garin Kankiyan kaɗai ba da unguwanni masu nisa da garuruka muna fatan Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya kowa ya koma gidansa lafiya. Yan uwa malamai sun gabatar da nasiha a wanda da za mu wadatu da abin da suka faɗa ya ishe mu wallahi. Mutum na farko ɗan uwa malam Muhammad Didat daga jihar Kano ɗaya daga cikin limamanmu na masallacinmu na Ahlus Sunna a garin Kano ya yi bayani dangane da illolin yaɗuwar mugunyar aƙida munanan aƙidu a cikin wannan al'umma. Har kuma ta yana daga cikin aƙida ta Ahlus Sunna a yi bayanin aƙidun da ba su da kyau don mutane su guje su ba wai da niyan a ɓata waɗancan ba ko a soke su ko na ba'a ana gaya mutane ne su yi taka tsantsan duk wanda zai ba hanya zai je Lagos ya kamata a gaya mai ramuka da suke kan hanyar da kuma inda akwai kwanoni masu haɗari da ana yin haɗari a mutu da kuma inda bakin hanya suke tsaya suke fashe-fashe da kame-kame idan an yi mutum bayani idan zai bi wata hanya ana gaba a yi laifi ba an taimake shi. Haka kai ma wanda kake kan addini dole ne a gaya ma akwai waɗanda suke da'awar musuluncin amma wallahi ba musuluncin ne a gabansu ba illa kawai niyyarsu ya za su cutar da mutane su halakar da su su taɓar da su. Ɗan uwa malami na gaba shi ne ɗan uwa malam Sa'id Aliyu gidan Rodi Abu Ali shi ma ɗaya ne daga cikin limamanmu a masallacinmu na Ahlus Sunna a Kano kuma malami mai karantawa da da'awa shi kuma ya mana bayani dangane da dalilin da ya sa muka faɗa cikin yanayin da muke ciki shi ne yau-yawan mu muna rabkana muna faɗa cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala kuma sabon Allah sababi ne na faɗa cikin dukkan wata fitina. To ni abinda zan rufe da shi a wannan ɗan lokaci gajere shi ne wato bayani dangane da muhimmancin taimakon juna da agazawa junanmu da tallafawa gajiyayyu a cikinmu da kuma taimakon addinin musulunci. Ba sai na yi bayanin halin da mutane suke ciki a yau ba ko ƙaramin yaro wanda yake zuwa makaranta firamare ana ba shi kuɗin break ya san cewa babansa ba a daidai yake ba ba yana samun abin da yake so ba dan da yaro in yayi kuka yayi kuka za a dauki alawa ko minti a bashi yanzu ko in yayi kuka yayi kuka cewa za a yi ka shiru don ubanka kaga daga ji duk uban da kaji ya faɗi wannan shine fa uban yace wa yaro kai shiru don ubanka da kuma alawa da minti ake sai mai to ka san cewa uban nan ya ji jiki al'amura suna canjawa a rayuwa ya kamata waɗanda Allah ya rufa wa asiri su rinka tuna yanayin da ake ciki su taimaka mutane. Abu na biyu, duk wanda ya ce ma ka taimaki wani fa ya taimake ka ne kai, ka daina toshe ƙwaƙwalwarka kana jin zafi kana jin ciwo yayin da aka ce ka taimaka wa marashi, ka taimaka wa gajiyayye, ka yalwata masa. Yanzu duk wanda Allah ya bashi mulki ko sarauta ko dukiya ko ƙarfin jari na kasuwanci, babu wata rana guda ɗaya da suka yi zaman yarjejeniya da mala'ika Jibrilu da Isra'ilu da Mika'ilu cewa kai dan kai ne wankakke zaɓaɓɓe, bari mu baka ko mun yi alƙawari za mu ci gaba da baka daga nan haka mutu. Babu kuma wanda Allah ya bashi wai dan ya fi kowa, a'a, haka Allah ya jefo abin, Allah ya ƙaddara abin ya faɗa a hannun shi. Wani talaka ne, miskini ne, wahalalle ne, gajiyayye ne, miskini ne, mabukaci a da, yanzu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wadata, ya manta da wannan rayuwar da ya yi ta talauci da bukata, ya kuma manta da ƴan uwansa talakawa da ya rayu da su. Akwai wani mutum da ake ce da shi Ibnu Jamil, ya zo ya samu Annabi ya ce, ya Rasulullahi, kai mun arziki, ka roƙa mun Allah ya bani dukiya, ya bani dabbobi, ya bani arziki da kadara. Sai Annabi ya ce da shi, za ka iya ko? Ya ce, zai iya. Ya ce, in fa? Ya ce, zai iya. Annabi ya daga hannu ya roƙar masa Allah, shi kenan Ibnu Jamil ya wayi gari, ya fara samun wadata da kuɗi da kadara da dabbobi, Allah ya azurta shi. Da da shi ake salloli ake komai, yanzu da arzikin ya yawa, dabbobin suka yawaita, sai ga bai zai iya zama a cikin gari ba, dole sai ya fita wajen gari, saboda yawan dabbobin ba zai iya zama a gari ba. Dole mai dabbobi da yawa, dole ya tafi wajen gari ya je samu fili da kuma inda zai ba dabbobin su sha ruwa da inda zai kai su kiwo. Masifar farko da ya fara gamuwa da ita shi ne ta rabuwa da Annabi, ya rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je yana gadin dukiya. Daga cikin waɗanda Allah ya ba su arziki a cikinmu, akwai waɗanda suna ganin sun samu kuɗi, sun samu mulki, sun samu dukiya, amma kuma za ga Allah ya haramta musu addini da kuma zama cikin masu addini. Gaba ɗaya rayuwarsa ta ƙare a kan bautar dukiyar, ya zai kare dukiyarsa, ya zai tsare ta. Kullum in ka taɓa shi, ya ake neman kuɗi, ina kuɗi za su shigo, ya za a daɗa haɓaka kamfanoni, ba wai ya za a taimaki mutane ba. Galibin masu kuɗinmu, masu attajiranmu, idan mutum ya tara kuɗi, to kullum tunani yake ya zai daɗa haɓaka kuɗin nan. Idan ba shi da kamfanoni, sai ya fara tunanin yaya zai gina kamfani. Haka kuɗin suke. Dawa yana ɗan ƙaramin shago, da yana ɗan transportation, da yana ɗan kaza. Idan ba shi da estate, sai ya fara gina estate, manya-manyan gidaje na miliyoyin kuɗi, wanda za su rinka kawo kuɗi ko da ana kwance. Daga nan ma sai ya tsallake daga jihansu, sai ya tafi babban birnin tarayya Abuja, shi ne ƙarshen masu kuɗi dai. A je a samu fili, ɗan ƙaramin fili da bai kai ya kawo ba, a siye shi naira miliyan 1,000 ko naira miliyan 900, 700, 800, komi babu sai itatuwa, a zo a faskare shi, a zuba masa wata irin wannan miliyoyin, a gina katafaren gida wanda za a iya shekara 100 ana cin moriyarsa. Wataƙila wanda ya gina gidan kuma bai fi shekara 7 ya saura masa a duniya ba, zai mutu, amma bai sani ba. Ya je ya zuba biliyoyin kuɗi, ana ta masa murna, ce alhaji estate ya haɗu, alhaji an gina kaza, ana ta gina duniya amma ba gina lahira ba. Wataƙila wannan ginin da yake kwata-kwata zai ci muriyan wannan estate ɗin ne, ya karɓi kuɗin hayansa, bai fi shekara 5 ko 3 ba, zai faɗi ya mutu, amma bai sani ba. da waɗanda in sun yi ƙarfi sun yi ƙwari a waje ma suke kasuwancin waje za a je a samu manyan gidaje da malls malls a gina. Wani ya ce ya je wata babbar ƙasa irin Dubai ya je ya ga wani babban mall ana layi ana ainihin wato sayan kaya ya ce ka wannan nawa ya ce haka ce ai wannan nawa wani babban ɗan siyasa ne a Najeriya ai kaje makarfinsa ya kai har a Dubai zai je ƙasan shago ana ciniki a can. Maganar talauci a Najeriya waje da kyau ku fahimce ni ya ku mutanen kankiya maganar talauci babu kuɗi a Najeriya ku ce dai talaka ba shi da kuɗi amma masu kuɗi suna da kuɗi ita ce gaskiyar magana su daina shiga rigar mu suna shigar bultu in an zo ana kukan wahala talauci babu babu su ma sai shigar ce wallahi babu babu ƙarya suke suna da shi wallahi dama mu matsalar ƙasarmu shi ne in talaka ne to daga ga talaucinsa iya ƙarshen talauci ɗan Najeriya idan mai kuɗi ne kuma to da gaske fa mai kuɗin ne duk wata wahala da ake wallahi yana fakewa ne da ita amma shi baya jinta wallahi to na ba ku wannan tarihi ne da ɗabi'a irin ta dan adam wato shi kullum idan ya samu nema yake ya zai haɓaka abin da ya samu shedan bai fiye barin mawadaci ya tunani ya zan haɓaka tunani na in taimaki mutane ba yanzu karafkatar jihohinmu na arewa babu wata jiha face tana fama da marayu ba za su irgu ba su waye marayun nan ƴaƴanmu ne da iyayen suka haɗarin mota suka mutu ƴaƴanmu ne da ciwon suga ya kashe iyayensu ƴaƴanmu ne da hawan jini ya shashshemar da iyayensu ƴaƴanmu ne da ƙannenmu da tsufa ya kashe iyayensu ƴaƴanmu ne da haɗarin mota ya kashe iyayensu ƴaƴanmu ne da malaria ta kashe su ƴaƴanmu ne da yunwa ta kashe wasu iyayensu daga ciki ƴaƴanmu ne da kaza da kaza da kaza su waye ne waɗannan da suke buƙatar taimako ƙannenmu ne da suka yi aure mazajen suka mutu wace ta yi aure miji ya tara mata ƴaƴa biyar shida bakwai takwas tara goma ya faɗi ya mutu ita ma ubanta ya mutu uwarta ta mutu ba ta da dangi sama ba ta da dangi ƙasa yayanta talaka ne ita take taimakawa yayan ma kafin mijinta ya mutu ƙannenta kuma duk a ƙarƙashin suke cin abinci yau mai gidan ya faɗi ya mutu da aka zo neman rabon gado sai aka tarar bashi ma ke binsa talauci ya zo wannan matan yanzu sai abin da Allah ya yi ita talauci yayanta talauci to irin waɗannan mutane idan aka yi musu mutuwa daga ƙarshe a rayuwarsu a Najeriya irin yadda muke rayuwa yanzu wallahi lalacewa suke ƴaƴansu lalace su watse su kama shaye-shaye da bin mata ko mata su rinka ba da mutuncinsu yau a ƙasar nan akwai yara marayu wallahi yarinya budurwa marainiya da girma ya fara kama ta ƙirjinta ya ɗaga aure take so ta yi ba ta da uwa ba ta da uba in na ce ba ta da uwa ba ta da uwar da za ta iya taimaka mata akwai uwa wadda ta ba ta nono amma ba ta da uban da zai mata kayan ɗaki ba ta da wanda zai biya mata kayan kaza ba ta da yaya ba ta da kaza na rantse muku da Allah gida-gida suke bi suna yin wanki na kuɗi yarinya budurwa tana wankin kuɗi wanki da guga ana biyanta yarinya budurwa tana zuwa tana surfe tana niƙa tana shara kai akwai waɗanda yau a ƙasar nan ƴan mata sun kai ga suna bin gidajen attajirai suna wankin mota wanda mun sani al'adarmu ba ɗabi'ar mace bane ta wanke mota amma wallahi yanzu saboda rashi da buƙata da ƙarancin taimako da yake faruwa a cikin wannan al'ummar kaga yarinya balagaggiyar budurwa tana rike bokiti da ainihin wato tsumma tana bi tana wankin mota ana ba ta abin da za ta ci abin da ya fi komai ciwo ya koyan uwana nemansu da ake da yawa yarinya budurwa za ta je tana aiki a gidan wani attajiri ko gidan wani mai ɗan dama-dama yaran gidan suna nemanta wata mai gidan ne yake nemanta da matarsa amma yana neman 'yar aikin ya tura matar gidan asibiti ya danne 'yar aikin gidan karka manta ita wannan yarinyar fa meye larurar da ta kawo ta talauci buƙata ubanta ne ya mutu ba ta da abin da za ta ci ta zo tana aiki a gidan wani maimakon ya taimake ta ya sa ta a cikin 'ya'yansa ya kula da ita ya taimaka mata sai ya waye gari binta yake yana neman ta kuma ya kwanta da ita a dole talauci yayin da ka dubi wasu masu kudin zaka suna da kudin da ba san ya za su yi da su ba akwai wanda nake magana da shi yace wallahi mallam in nace ma ga abin da na mallaka ƙarya na maka na ganshi na kalle shi nace to yace wallahi bai san iya gidajen da ya mallaka ba gida dai bai san kadarar da ya mallaka ba kudi ko yanzu in yace ma ya mallaki kudi kaza yace ƙarya ne mallam Allahu akbar amma tuno makotanka da suke kwana da yunwa je ka duba asibitocin mu ka je ka ga talauci kamar zai magana asibiti ya lalace wani ma an sace bankokin yana datti bandaki ya lalace sauro ba katifa ba gado wani wurin ma in marasa lafiya suka yi yawa a gindin bishiya ake ɗaurawa wa mara lafiya ruwa a ƙasar nan ba a yi ko ana yi to ina masu halinmu ina mawadatanmu ina masu rabawa mawaƙa kuɗi ina masu rabawa ƴan bal kuɗi ina masu rabawa karuwai ƴan drama kuɗi ina masu kaza ina masu kaza ina asibitocinmu magana ta gaskiya akwai ƙarancin taimako a cikinmu wannan shine lecture ta a yau rauni da ƙarancin taimako da tausaya wa gajiyayye a cikin al'umma yanzu ku duba makarantunmu na gwamnati yanda suka lalace kana leƙawa dama kawai ɗan talaka ne zaka gani ba uniform ɗin kirki ba hular kirki ba takalmin kirki wani magamin gambi zake sa wani yaro ya fito da takalmi hagun da hagun ya saka ya ce ina takalmi na uwa ta ɗauki ka tafi ya saka shi a haka ya je makaranta yara suna mai dariya ya dawo ya fashe da kuka gaban uwarsa ya ce dariya ake masa ce ka ɗauka ka tafi da shi shi kake da shi jama'a ba za mu taɓa yin rayuwa mai daɗi ba idan ba mu zama muna da zuciyar taimakon mutane ba ni ma zan ƙara da abin da ɗan uwa Mallam Sa'idu ya faɗa da yawan halin da muke ciki ba wai zunzurutu tsagwaron talauci ba ne a'a akwai masu kuɗin a cikinmu amma akwai tsabar ruwa da rashin taimako yanzu ɗauki zakka ka duba yadda Allah ya sauƙaƙa zakka ita fa zakka mallam a cikin dukiyarka idan shekara ta kai ba a cirewa sai ta shekara an yahula alhawlu alaiha kuma ya zama milkan kamilan akwai mallaka a kai sannan kuma sharadi na uku shine bulughun nisab a samu ya kai nisabi wannan su ne manya-manyan sharuɗa na zakka ihalatul haulu alaiha shekara bulughun nisabi kudin ya kai nisabi almulkul kamil cikakkiyar mallaka idan ka zo idan na kudi ne bari maganan kudi sai ka hada kudinka sun kai nisabin zakka bana naira miliyan biyu da 2,700 da wani abu kusan miliyan uku shine sai ka mallaki wannan zaka bada zakka a san nawa zaka bayar zaka kasa kashi 40 ne ka bada kashi 1 kashi 40 ka bada kashi 1 a cikin 40 ka ciri kashi 1 idan amfanin gona ne sai ka kasa kashi 10 ka duba wata hudu uku Allah yake yana zubar da ruwa kyauta ba mai sayan ruwa ba mai biya ba kudin rana ba kudin ruwa ba kudin iska ba kudin iskar da za ku biya in kun zo sheke amfaninku ya saukar da sinadaran da suke sa shuka ta yi kwari amma idan ka gama a shekara abinda za ka yi idan ka girbe ita zakkar amfani ba sai ta shekara ba wa atu haqqahu yawma hasadihi al-ushri ake barwa one over four din kashin goman nan shi ake barwa ka duba sauki in kudi ne kashi 40 amma abun mamaki mutane yau sun tara kudi kamar sa kai fanta ba sama amma ba sa iya bada hakkin Allah wallahi da masu halin mu da masu kudin mu da wanda suke da kudi a gida da wanda suke da daloli a kasashen waje da masu kamfanoni da masu gidajen haya da masu motocin haya da suna bada hakkin Allah suna bada zakka da an rage yawan fubaci da talauci da yake fama da muke fama da shi a cikin wannan al'umma to amma ba sa bayarwa sai kadan daga cikin su wasu ma ba su ma san ya ake shirya zakkan ba shekarar za ta yi kadi shiru akwai manya-manyan attajirai da suna da kudi ba a musu maganar zakka in ko da suna cire zakka ya kamata a ji labarin zakkar su nawa ne ba laifi ba ne in mutum ya cire zakka ya faɗa ya cire miliyan kaza amma ba sa cirewa don ƙarfin kudinsu da ƙarfin jarinsu da ƙarfin kasuwancinsu ya kai in dai suna cire zakkan nan dole ƴan garin su gane dole na kusa da su su gane ko ma'aikatan su gane ko dangin su gane ko ƴan garin su gane ko ƴan uwan su gane amma shiru kake ji ba sa cirewa to ba dole talauci ya zo rungume mu ba ba dole Allah ya jarabe mu da barayi ba saboda masu hakkin sun rike hakki sun ki su bayar talauci ya yi wa mutane yawa mutane abinda za su ci ya fara gagarar su riga da mutum zai dinka yau ta fara gagarar shi na rantsa muku da Allah daga cikin mutane da yawa yau akwai wanda wallahi in ka ga ya yi dinki to babbar sallah ne ko karamar sallah kai karamar sallah ce ma kawai ita ce kawai lokacin dinkin mutane wani abu babbar sallah ma wallahi bai isa ba yar wata biyu ne da dinka sabon riga bai isa ba haka zai shekara yana sa wannan rigar ta sallah talauci idan al'umma yau ta wayi gari abinda za ta ci ba ta fi ƙarfinsa ba ruwan da za ta sha ba ta fi ƙarfinsa ba magani da za ta sha na rashin lafiya ba ta fi ƙarfinsa ba lalle talauci ya rungumi wannan al'umma kuma tana buƙatar lalle wa za su agaza mata waye za su taimaka mata da kai wannan fadakarwa tawa tana nuna mana cewa idan muna so mu yi rayuwa mai daɗi ta mutunci rayuwa ta tausayi rayuwa ta jin ƙai to lalle ne na sama ya rinka tunawa da na ƙasa duk wanda Allah ya rufa mai asiri duk wanda yake da dama ya yi ƙoƙari ya taimaki wanda yake mara shi ne bai da shi ba sai danginka ba ba sai babanka kaɗai ba ba sai ƙannenka kaɗai ba duk wanda yake yana da hali na buƙata yana cikin hali na buƙata a taimake shi yanzu dan Allah wanda Allah ya rufa mai asiri mai wadata kai mai kaiwa Allah Allah ya baka kuɗin nan bambadan shi kaiwa Allah ka fi kowa iya sallah ne tsoron Allah ka fi kowa kai din shafaffe da mai ne to kai da ba a taimako kai da ba a taimako da kai ka samu duba yawan halittun Allah fa amma ya ware kai baka a garin ku ka fi kowa kuɗi ko ka shiga cikin layin masu kuɗi ko ka shiga cikin layin masu rufin asiri amma duba talakawa duba mabukata mutum ya zo ya ce maka wallahi al'azimu abinda zai dora a gidansa ya ci yau bai da shi kai kuma wallahi al'azimu kana da kuɗi da wadatar da za ka iya sayan abincin shekara ɗari amma ba za ka iya bashi shinkafa buhu ɗaya ba saboda zuciyarka ta ƙeƙashe ta bushe ƙyamar kana da ƙarancin jin ƙai kana da ƙarancin tausayi kana da ƙarancin sani ya kamata ka tara har ka tara abinda ba za ka iya cinye shi ba idan kuɗi ne Allah ya baka kuɗin da ya fi ƙarfin riga dai da za ka saka wadatar da kake da shi ta fi ƙarfin takalmi dai da za ka saya ta fi ƙarfin agogo dai da za ka ɗaura ta fi ƙarfin gida dai da za ka zauna tafi karfin mota dai da zaka hawo, tafi karfin jajayen mata da zaka aura. Idan mace dari dan adam yake iya aura, jar mace ba shine zai tashi hankalin ku ba. In kun samu kuɗi me abin da ku bukata, ku ajiye mace ja, ku ajiye ta, ka dauko tumatir ka ajiye a gidanka, karshen ja kenan. Allah ya baka duke da duka fa karfin wannan. To bayan wannan duk ka samu wannan, to sauran me zaka yi shi? Ka ne ba gida ba, ka fi karfin gidan da zaka zauna. Kuma ku duba ni iko da Allah malam, mutum zai gina gida yayi ninkin masallacin nan su biyar. Akwai wanda aka ce min gidansa malam har ran about sai kananan ƴaƴansa, gidan iya ganinka duk dakunan gaba ɗaya duk an sa kwado an rufe su. Kuma a dauko ta a mota in an tuno da ita, ko kuma wahala in ta buge ta ita da kanta, sai dai ta hado kayanta ka ganta ta zo birni, ta zo gaida danta. To mahallin shahid idan ta zo gidan, wallahi za su gama gaisa amma ba za su kwana a gidan nan ba. Ka san ina za ka kai ta? Boys quarter. Kana da gida iya ganinka, amma wannan kana harka da kuɗi, kana ta auren jajayen mata, ƴaƴan wasu, kana musu wahala. Amma baka yi wa ubanka da uwarka ba wahala, wanda su ne sababin zuwanka duniya. Jama'a babu taimako fa, akwai ƙarancin jin ƙai. To mutum ya zo ya tafka irin wannan gida, amma kuma bai iya tafka masallaci ƙwaya ɗaya ba. Ka tambaye shi a rayuwarsa, masallacin Juma'a nawa ya gina? Masallacin Khamsu Salawat nawa ya gina? Yau fa wannan al'umma tamu har yau din nan, duk da mawadatan mu da masu rufin asirin da muke da su, har yau ba a daina zagayawa ana neman taimako in za a gina masallaci ba. Inda za mu yi sallah mu bauta wa Allah, da bara muke gina shi. Bara, roƙo, wani masallaci ne a ƙasar nan? Ɗaiɗai ku ne masallatai a ƙasar nan da ba a roƙo? Da roƙo da bara ake raya masallatai yau. Ina attajiranmu, ina masu mulkinmu, ina 'yan siyasarmu, ina masu kudadenmu? Yanzu ba wanda zai iya ɗauka ya rufe ido ya ce wannan masallacin a bani bil ɗin abin da yake ci dun wata, haɗa da kuɗin salari da ake biya ma'aikata, da kuɗin wuta, da kuɗin maintenance, da kuɗin kaza, a bani na shekara goma, a bani account ɗin masallacin zuwa, ko kuma daga nan zuwa shekara goma na yi wasiya na zuwa account ɗina, ko na mutu a yi ta kulawa da masallacin nan, kar a sake neman taimakon ko kobo daga hannun kowa. Ba za ka iya ba? Amma idan mutum ya gina shago, shi yake kula da kuɗin lantarkin shagon, maintenance na shagon, kuɗin da yake biyan ma'aikatan shagon. Idan mutum ya sayi mota mai tsada, kuɗin manta, kuɗin juyanta, kuɗin fashinta, kuɗin tarinta da atishawarta, duk kuɗin wahalarta, wa yake biya? Shi yake biya. Amma yau ga masallatanmu nan suna rayuwa ba su da sponsor, babu taimako sai kaɗan. Ya kamata mai zuciya kowane masallaci a anguwa a samu wani attajiri ya zuciya ce gaba ɗaya nawa ne wai kuɗin fetur ɗin masallacin nan gaba ɗaya a wata. Wallahi azimu malam, wani masallacin a wata baya cin abinda gidan alhaji yake ci a rana ɗaya na diesel. Allah, akwai wanda safe da yamma fa inji ake tarawa inda ba wuta. Duba tsadar diesel yanzu, naira 800 lita ɗaya. Wallahi akwai wanda gidansa a rana ɗaya yana cin abinda masallacin unguwarsa ba zai ci a wata ba. Ya yadda ta kashe wannan kuɗin a gidansa, amma ɗakin Allah ba zai kashe mai ba. Saboda rashin taimakonmu, kafet ɗinmu na masallatanmu sun lalace, ba ma iya canjawa. Saboda rashin taimakonmu, toilet na masallatanmu duk sun lalace, ba ma iya gyarawa. Saboda attajirai masu kuɗi ba sa zuwa toilet ɗin masallaci, public toilet ba sa zuwa, da haka ba san halin da toilet na masallaci yake ciki ba. Saboda rashin taimakonmu, ba ma iya ɗaukan nauyin makarantunmu na islamiyyunmu, ba ma iya yi. Ga 'ya'yan marayu a gari a anguwa bila adadin, amma ba su isa shigo makarantunmu ba sai sun biya kuɗi kamar yadda kowa ke biya. to ina maganar taimakon maraya da shari'a ta cika taimakawa duk wanda yake maraya ne? Ba mamaki Alhaji kai ma maraya ne. Wani ne dan ji aka kusa ya matso da kai ya nuna ma hanya har ka miƙe ka tsallaka. Me yasa mutane ne yau zuciyarsu take kashe ba sa iya bada taimako? Ba sa iya agazawa. Babu abin da yafi ciwo yafi bakin ciki shine al'umma su wayi gari ba san muhimmancin su bada kwaban su wajen gina addinin Allah ba. Yanzu wannan masallacin da muke cikin sa nawaye? Na wani mai kudi ne? Na Allah ne. Ba wani wanda yake mallaka. Liman shi ma in ya mutu ƴaƴansa ba za su ce a yanka mana masallacin nan gida bi gida uku ba. Idan ladan ya rasu, idan malami mai karatu ya rasu, masallacin na Allah ne. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Allah ya ce masallacin na Allah ne. Yanzu ba za ku iya taimakon ɗakunan Allah ba. Kaga masallaci yana rayuwa cikin mugun talauci. Wani masallaci na Juma'a wata ran naje ne sallah a wani ƙauye. Sai na ji limamin ya tashi a Juma'a yana cewa jama'a dan Allah a taimaka. Janareton mu na masallaci ya ci sabis, yana buƙatar a mai juye da canja filogi. Har yanzu abin nan ya gagare mu. Gaskiya idan wata Juma'a ta zo, in dai ba a yi juyen nan ba, aka canja filogin nan ba, to haka za a yi sallar Juma'a ba za a ji huɗu ba. Idan ka fito masallacin kuma za ga motoci iya ganin ka, saboda an tara zumbulaye ne a cikin masallacin gaba ɗaya. An bar liman tunda shi ne liman shi ya ji ya jawo. Ka san yadda za ka je ka nemo kuɗin da za ka gyara injin masallaci. Ba fa cewa aka yi a ba liman kuɗi ba. A'a, daman duk wanda ya rungumi harkar limanci a ƙasar nan, to sai fa ya san yadda zai yi. Ba wani wanda zai maka ne abu ƙwarai kuwa. Kowa ana biyansa kuɗi. Mai shara ma na titi ana biyansa kuɗi. Local government tana biyan mai shara kuɗi. Yana da muhimmanci a wajenta. Ko ba ka bane ba, ƴan jagaliyar kasuwa ma ranar kasuwa ƴan rabano ƴan waye ƴan kaza 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 ana biyan su. Ƴan siyasa ma ana musu office na ƙarya, ba a zuwa komai a ce wannan PA ne, wannan SA ne, wannan kaza ne, PA SA na iska duka. Kawai a ta zuba musu kuɗi. Amma banda limaman mu na Juma'a da ladanan mu da na'iban mu, su ba su da muhimmancin da za a biya su. Yanzu local government ta yi asara. Ka ji wani liman ya ce Allah ya kare ka. Gaskiya ne. Yanzu local government ɗinmu ba na su iya ɗaukar nauyin limamansu suna biyan su ba. At least a ce duk limamin Juma'a a sa masallari, don Allah limamin Juma'a bai cancanta a taimake shi ba. To me yasa tsarin babu? Sai siyasa ta zo a ta ware musu wurin zama. Ai mai girma gwamna zai kawo ziyara. Ziyararsa ta banza ta iska. Da ya zo mai yayi wa masallacin? Mai yayi wa addinin? Mai yayi wa da'awar? Sai mutum sai ya zo cika mana guri a fakin da jami'an tsaro a yi wa mutane barazana, a zo a tare sahu, ya zo ya zauna ya cika babbar riga, ya ɗauki wannan credit ɗin ya zo masallaci. Ba wai zuwansa masallaci ba, mai yayi wa masallacin? Mai yayi wa al'ummar? Addinin mai masa? Mu a matsayinmu na masu da'awa, masu karantarwa, masu karantunmu, masallatanmu, wuraren da'awarmu, ƙauyuka da ake fita, motocin da'awa kaza kaza, me aka mutu? Wannan shi ne abinda mutane ya kamata su dinga wayewa. Ba mutum ya zo ya amfani da babbar rigarsa ko babban ofishinsa ya zo cika muku wuri ba. Ka ta zuwa masallaci, Allah maka albarka. Ba ka da bambanci da sauran talakawa da ba su ba mu ko kuma ba. Ya kamata mu zama masu tunani. Yanzu a kudu abin da suke yi shi ne, ku duba wannan ba musulmi ba ne nake ba ku labari. Muna magana ne akan taimako. Lakcin mu sunanta taimakekeniyar juna da muhimmancin agaza. Wallahi jami'i ɗaya zai zo na siyasa da aka ba shi wata kujera, ko ɗan majalisa, ko sanata, ko gwamna, ko ciyaman, ko wani jami'i. Idan zo sharaɗi ne, kaga su ba musulmi ba ne amma sun san muhimmancin taimakon juna. Sai ce ranka ya daɗe, muna da yara a zuba sun gama university sun fi mutum 1000. Guda nawa za ka ɗauka ka tura mana soja? Rubuta ka yi alƙawari. Guda nawa za ka ɗauka? 100 nawa za ka ɗauka ka tura mana 'yan sanda? Guda nawa za ka tura mana custom? Guda nawa za ka ɗauka tura mana immigration? gudanar za ka tura mana civil defense, gudanar za ka tura mana federal government, Abuja ministry of kaza, ministry of kaza, ministry of kaza, gudanar za ka sama musu aikin kaza. Wallahi malam lissafi suke musu, kuma mutum ya rubuta ya sa hannu, kuma insha Allah kafin ya sauka a mulkin sai ya sama wa duk mutanen su aiki. Mu yaya ga yaran mu barkace azube, yaro da ya ji ana ɗaukar recruitment ana yin aikin soja, za su je su ta cika su ta cika, za su tafi duk a koro su. Sai ka gama wahala, ka gama guje-gujenka, ka gama duk abin da ka gama, an auna tsawonka, an auna ƙiyarka, an auna waye ɗinka, duk abin da za a auna an gama aunawa. Ka yi gudun, ka fi kare ma gudu, duk abin da za ka yi na gudu ka yi ka gama. Kana tsammanin za ka yi fashin awar kawai wata ran sai dai ka ga an zo da wata luxurious bus, an shigo da wasu kawai, ana shigowa sai ka ji ana cewa gobe za a yi sassaƙa, gobe za a zubar da wasu, kawai sai dai ka ji an cire wane-wane go out, wane-wane go out. Ka san ƴaƴan wa aka kawo? Candidate ne na wani sanata daga wata jiha, candidate ne na wani ɗan majalisa, candidate su ko training ɗin ma ba su yi ba. Jama'a mu gaya wa kanmu gaskiya, wannan yana daga cikin abin da yake cutar da mu, rashin mutunta mara galihu a cikin mu, talaka miskini wanda bai da hali, bai da kima, bai da ƴanci, a kori mara galihu, a kawo mai galihu a ajiye shi. Wannan yana faruwa ko a kirkiro maka cutar ƙarya, wani ma da aka yi aka rasa aka yi aka ce kai wannan basuriya maka yawa, tafi gida, mai koya ma yawa, basuriya ma yawa, ya kusa matsallakawa. Ya bugu waya na ce malam ka ji sun kore ne da ba su, na ce ya kai haƙuri. Me yasa 'yan siyasan mu suke da ƙarancin taimakawa mutanensu? Sai kaɗan daga cikinsu, wallahi akwai 'yan siyasan da ba za mu faɗi sunansu ba, mutanen arziki ne, mutanen kirki ne, ba za a iya irga adadin mutane ne suka samu a ɗan sanda ba a jiharsu, ba za a iya irga adadin ne suka samu a soja ba a jiharsu, ba za a iya irga adadin nan suka samu custom immigration civil defense, duk inda aka taba suna sa hannu suna taimako. Irin waɗannan muke musu addu'a, Allah musu albarka. Akwai wani wanda zaka ga karamin ma'aikaci ne ba mai girma ba, kullum Abuja yake aiki, ya samu wani office, zai aiko masallacin juma'a a garin su, yace diesel da fetur din da ake siya a masallacin garin su a matsayin lissafin na shekara guda gaba ɗaya shekarar nan, in dai fetur ko diesel ya ƙare a buga mai waya kawai, ba da account number zai tura a je gidan mai a karba. Da ka in dai maganar neman taimakon mai ne a wannan masallacin an daina yi, dan Allah wannan bai zama dan albarka ba. Wani zai ce a matsayin lissafin masallacin nan gabaki ɗaya mutum nawa ake biyan albashi, nawa ake biyan liman in ana ma biyan sa, wanda galibin masallatanmu ba a biyan limamai, babu wannan, ana ba da mai shara da mai gadi, amma liman bai da wani albashi saboda al'adarmu ba a biyan liman. Amma wani waye ya sai ce a masa lissafi daga kan liman har zuwa mai shara da mai gadi nawa ake ba su, nawa ya kamata a ba su, a ce ai duka albashin su bai wuce 250,000 ba. Sai ya ce to yayi alƙawari duk wutan duniya in 21 ta yi ai masa magana a turo da account number, zai tura kuɗin a biya su. Dan Allah wannan siyasar sa bata mana amfani ba. Akwai wanda zai ce duk shekara masallacinku da a wadda kuke yi fita da kuke kuna wa'azar da mutane nawa kuke kashewa, kuna da motar wa'azi babu, ranka dai zai siya mana mota, zai siyo galleliyar mota sabuwa ya kawo. Idan bai siyo ya kawo ba, akwai wanda suke siyowa karuwai ba, karuwa a ƙasar nan ana sai mata mota, karuwa yar banza, mota kuma mai numfashi mai tsada. To sai mutum ya siyo masallaci wata bus ko ya siyo wata masallaci mota, da awa yayi asara? Bai yi asara ba. Sai ce ya siya, kaga wannan ya albarka. To ita amfanin siyasa ya ku 'yan uwana, in zaɓe ka ka taimake ni kuram, ba ta da wani amfani in ba a taimako. Shugabanci shi ma taimako ne, za mu zaɓe ka ne don ka taimaka mana, ka ƙwato mana 'yancinmu, ka samar da sana'a cikin matasa, a rage yawan zaman banza. Samari suna ta yawo a titi, ba noma, ba kudin noma, ba taki, ba kasar noma, ka sauƙaƙa mutane su samu kasar noma, kai musu hanya su samu taimako da federal government take bada kudade da suke zuranyewa kudade da suke tsiyayewa wanda gwamnati ta bada wannan taimako amma wasu wanda ba manoma ba su je su ɗebe wannan kudin saboda wulakanci da rashin tausayi gwamnati tana bada biliyoyin kudi na taimakon noma amma wa yake faruwa kungiyoyi ne na ƙarya ake yi attajiri ko wani babban ma'aikacin gwamnati wanda yake da hanya yake da kaza sai ya shirya kungiya ta ƙarya ya je ai mai rijista kudin sai ya zo ya karɓi biliyan kaza da sunan yana da manoma a ƙarƙashin sa kowa babu in an bada taki ku raba mutane ku yi sama da fadi ko ƙasa da fadi ake cewa ku ɗebe takin ku kai shi kasuwa ku je ku sayar za ku yi bayani ranar tashin kiyama wallahi idan an bada kuɗi ku bawa mabukata kuɗin da gwamnati take bayarwa ya shiga hannun talakawa kun yi baba kere kun rike kun handa mai kun yi kaza wallahi wani ana bada labari ofa 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 yake da ita briefcase ɗinsa na wata dama da ya samu ya karɓo in yazo ya duba wannan sai ce nawa za a ba je karɓo mana miliyan ɗaya karɓo mana 100,000 kaza wannan mai rauni ne karɓo 500 wannan mai kaza ne takaddu ne na aiki ko dama ne na aiki shi yake da damar ya bayar da wannan aikin amma wallahi ya mai da shi kasuwanci za ka yi bayani wallahi za ka yi bayani ka ci da yawa ko ka ci kaɗan kuma hakkin talaka baya faduwa a ƙasa banza ku je ku gama tara kuɗin ba dai mota za ka hawa ba za ka zo kana hawan motan za a daina yayinta amma Allah bai zai raba ka da hawan jini ba da ciwon ƙafa da ciwon zuciya kana hawa mota mai tsada mai numfashi amma ba ka da lafiya jininka yana ta hawa likitanka yana ta ma barazanar mutuwa ga kuɗi ka tara ga abu kaza ka tara amma ba ka da lafiya kuma ba ka da hankali ba ka hankalta ba kana ta tarawa ga shi kana kan boda kana dab da za ka mutu bacci ba ka iya sai ka yi wa kanka allura duk wata uku wata hudu wata biyar sai ka je kasar waje an tsiyaye jininka an sake duba ka don ta ku check up general check up akwai check up a gaban ka wallahi na rantse da Allah general check up ɗinka bai isa ya ƙara ma kwana ɗaya ba da Allah ya riga ya rubuta maka mutuwa zaman lafiyanka shi ne abinda ka tara ka taimaki mutane ka zo ka mutu ba tare da ka shirya ba ko mota ta yi ƙuliƙulin rakiya ta karka ko wannan ciwon hawan jinin ya tashi ya buga dare ɗaya ya karka wani aka ce da daddare kawai malam sai aka ji yana matarsa tana alaji ya dai alaji ruwa za a kawo maka alaji ya yi ta ne ka alaji za ta yana yana ihu yana numfashi malam a ce ajalin ne ya zo tantanin ya tsallaka ya wuce sai kiyama washe gari sai jana'iza alaji ya tafi an tara ba a ci ba an tara ba a taimaka ba ba a da tausayi ba a da jin ƙai gashi kuma an zo an bar duniya hannu haka kawai malamai suka ce duk wanda ya shigo duniya yakan shigo hannunsa a dunkule wallahi sai mun tara duk jariri in ka ga shi haka yake fitowa sai ba ku tafo zai take ka sai mun tara sai mun yi kaza ba haka yake fitowa ba amma idan ya zo mutuwa yake yi kun gani duk wanda zai mutu ga hannunsa haka abu haka mana na tafi na bar duniyar ban tafi da komai ba yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baytit turabi fayudau fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhubul ikhtirab malan ka zo ka mutu ana ƴaƴanka suna warwasan dukiyarka kun san me yake faruwa Allah ya kawo mu lokacin da yau wasu daga cikin ƴaƴa idan iyayensu mawadata suka mutu ba bakin cikin mutuwarsu suke yi ba wallahi murna suke yi ta san me ya tara ya tara bai ba su ba in ma ya ba su bai ba su yanda ya ishe su ba tunda dan wannan zamanin ba abu kadan ne yake isan sa ba daka idan uban ya mutu zai gama kukan da zai anje an binne shi amma dukiyar da za a bashi zai yaye masa duk bakin cikin mutuwar uban kaga wannan hular wallahi sai sun raba ta wannan hular Allah ba wanda zai zo ya ce bari mu bata akwai wanda ya mutu wallahi har birin su ce akwai birin baba ne silibus din baba ne gajeren wandan baba ne kaza kaza na baba ne haka zaka zo ana raba gajeren wandanka haka zaka zo ana raba silifas dinka haka zaka zo ana raba kaza kaza dinka amma kuma abun tausayi baka gina wa kanka lahirar da zaka tafi ba la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha وإن بناها بشر خاب بنيها yace mutum bai da wani gida da zai je ya zauna bayan ya mutu in banda gidan da yayi amfani da mulki da sarauta da dukiya da kudi da dama sai maka ka agaza ka yalwata ka faranta ka bayar a can ka tallafa a can wallahi ba abin da zaka rago da shi dan ka bayar ka ce miki wani kullun annabi ya ce mala'iku addu'a suke Allahumma a'zimun fi man khalafa ya Allah din mai bayarwa kamaye masa abin da ya bayar wa adi mumsikan talafa duk wanda ya rike ya rungume ya Allah ka jarbe shi da hasara wannan mala'iku ne suke wannan addu'ar kullum wani bawan Allah ya ce wallahi malam duk lokacin da na ba wani taimako billahi alazim bana kwana 10 sai Allah ya mayar min abin da na bayar nace wannan wanda ka gani a duniya kenan na lahira kuma yana can ainihin wato ajiye ku taimaka wa mutane ku agaza wa mutane akwai yara suna zaune ba su iya zuwa makarantu ko na gwamnati ko na private saboda laifin su iyayen sun mutu ba wanda zai biya musu kudin makaranta akwai yaran da yan mata ne sun girma cases din da muke da shi bila adadin muna da yan mata barkatai sun isa aure babu kudin gadan aure sun isa aure babu kaza wallahi ko shekaran jiya din nan zan fita wani yaro ya zo wani bawan Allah ya zo ya same shi malam dan Allah ya ce maka ga wata yarinya nan budurwa an daga aurenta ka san me babu ubanta ne ya mutu uwar da kyar ake neman abin da za a ci a gidan ga gurin ga aure ya zo ga saurayi ya zo amma ba su da kudin gado ba su da kudin katifa ba su da kudin cokali da kwanan da za a zuba miji abinci na fita kunya babu na rantsi da Allah akwai wanda akai ta daga auren su akan katifar 40,000 wallahi ni shaida ne sai da na ba su 40,000 nan kamar samun sujada nace yanzu akan katifar 1,000 tace wallahi malam an daga auren nan bila adadin yayanta baya aiki wanda yake aikin iyali sun masa yawa makota ba wanda zai taimaka yanzu fa duk wanda ya mutu ya bar ƴaƴansa fa wallahi alazim ina gaya muku yana ce yana kwance a kabari bai san bala'in da ƴaƴansa suke ciki ba ana ta nuna mun wani lokaci wallahi kaga ko duba ma ni abin da zan faɗa ma wallahi ban fara ba ina jin ba kwa son wa'azin ne tunda ina ta magana akan a taimaka mutane ne yanzu kan yanzu halin nan da ake ciki bai kamata mu yi wa'azi akan a taimaki mutane ba duk mutane malam sun kekashe a bubboshe a yamushe wani ya zo hanya yana ya taho da abin hawa ko sigina bai saba yi sha gaba wani gafara dan iska kama ni guri zai yi magana ce a kyale shi baka san me yake ba mamaki yanzu haka cafane ne bai yi a gidansa ba matar da tsoron shi Allahumma inna al-islam wa al-muslimin wa azil al-shirk wa al-mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin sai gari ya waye ina maka addu'a Allah ya sa ka zama shirgegen attajiri a wannan gari na kankiya ka yaye wa talakawa talaucin su in ba haka ba kuma wallahi za mu sake dawowa mu buga da kai kai ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh